sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 8 ga watan Satumba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Fadar Buckingham ta sanar da rasuwar sarauniyar Ingila ta biyu a yau Alhamis bayan ta shafe shekaru 70 akan karagar mulki. Malam Muftahu Abdullahi, dan asalin Ghana ne mazaunin Ingila, ya bayyana halin da ake ciki a kasar.
A Birtaniya gaskiya ana cikin jimami, kowa labarin gaskiya ba daɗi, mutane Amurka kuma inda take gidanta fadanta da ke nan London a Buckingham Palace kenan. Jama'a suna nan sun cika, kowa na zuwa ala kai faranni.
To, muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Tunisu ma masana suka fara bayyana irin gudunmuwar da marigayiya sarauniya Elizabeth ta biyu ta bada musamman ga kasashen Afirka. Za mu kawo muku hirar da muryar Amurka ta yi da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka ta faɗa yau Alhamis cewa tana shirin aika dala biliyan 2.2 a matsayin taimakon soja na dogon lokaci zuwa Ukraine da wasu kasashen Turai 18 da ke fuskantar barazana daga Rasha, sannan da wasu dala miliyan 675 kai tsaye ga gwamnatin Kiev ba wani sabon kunshin makamai na yaƙi da mamayar Moscow. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai wata ziyarar bazata zuwa Kiev domin sanar da taimakon, tare da tattaunawa da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky game da yakin da ake yi da Rasha wanda yanzu ke cikin wata na 7. Blinken ya faɗa a cikin wata sanarwa bayan ganawa da Zelensky cewa dakarun Ukraine masu hazaka da ke fagen fama na ci gaba da fafutuka kwato ƴancin ƙasarsu. Babban jami'in diplomasiya Amurkar ya sake tabbatar da kudurin shugaba Joe Biden na tallafawa Ukraine duk lokacin da suke bukata. Yau Alhamis wata kota a kasar Pakistan ta yanke hukuncin cewa za ta gurfanar da tsohon Prime Minister kasar Imran Khan a wata shari'a ta raina kotu, inda ake zargin yayi barazana ga wata mai shari'a mace. Shugaban yan adawar mai shekaru 70 da haihuwa na iya zaman gidan yari na tsawon watanni 6 idan har aka same shi da laifi. Haka kuma zai kai ga hana shi shiga harkokin siyasar kasar na tsawon shekaru 5 a ƙarƙashin dokokin zaben Pakistan. Bayan sauraron ƙarar, wani kwamitin alƙalai 5 na babbar kotun kasar a babban birnin kasar na Islamabad ya yanke hukuncin cewa tuhume-tuhumen da ake yi wa Khan za a kammala a ranar 22 ga watan Satumba. Tsohon Prime Minister na gudanar da gagarumin gangamin adawa da gwamnati domin matsa lamba wajen gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na neman dawowa a fagen siyasa tun bayan da aka hambar da shi a matsayin Prime Minister a watan Afrilun da ya gabata ta hanyar kada ƙuri'ar nuna rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar ta yi. Tuhume-tuhumen rainin ya samo asali ne daga wani jawabi ta talabijin da kan ya yi a watan da ya gabata ga dubban ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyarsa a babban birnin ƙasar. Labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin ƙasar Albaniya sun kwashe daren jiya Laraba suna tattara kayansu bayan da aka ba su sa'o'i 24 su fice daga ƙasar saboda wani babban kutse na yanar gizo da bankin Albaniya ta ɗora alhakinsa kan Iran. Wannan dai shi ne karon farko da aka gani inda wata ƙasa za ta yanke hudar diflomasiya da wata ƙasar sakamakon kutsen na yanar gizo. Daga daren jiya Laraba zuwa wayewar garin yau Alhamis, an ga jami'an diflomasiyar Iran suna ta zirga-zirga babu ƙaƙƙautawa a cikin ofishin jakadancin Iran a Tirana. An ga yadda aka shiga da wani ƙaton mazibi da babu komai a cikin harabar ofishin, daga baya kuma aka saka wuta a cikinsa wanda ga dukkan alamu an ƙona takardu ne. Ma'aikatan suna da har zuwa tsakar ranar yau Alhamis su bar ƙasar ta Albaniya. A ranar 15 ga watan Yulin da ya gabata, wani kutse da aka yi ya katse da yawa daga cikin ayyuka da shafukan yanar gizon ma'aikatan ƙasar ta Albaniya. Wata hatawagar 'yan majalisar dokokin Amurka na ziyara a Taiwan, yayin da ake ci gaba da takun saka kan ikirarin da take yi na tsibirin mai cin gashin kansa. Ana ci gaba da samun bakin Amurka da ke zuwa don ganawa da jami'an Taiwan tun lokacin da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai tata ziyarar. A farkon watan Agusta ne dai Pelosi ta kai ziyara a kuma martanin da kasar Sintamayar. Kasar ta zafafa ayyukan sojinta, inda ta aike da jiragen yaki na ruwa da na sama, kana da jirage marasa matuka zuwa tsibirin a kullum. A ƙarƙashin jagorancin 'yan Democrat Stephanie Murphy, tawagar ta gana da safiyar yau Alhamis da shugabar kasar Taiwan. Ita dai sun take amincewa da ayyukan hudar diplomasiya da gwamnatin tsayin Nguyen, inda take hana ta shiga wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa. A yau Alhamis, ƙasar Koriya ta Kudu ta mika buƙatar ganawa da Koriya ta Arewa don dawowa da haɗuwar iyalan da yakin Koriya ya raba, duk da daɗaɗɗiyar tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen makwabta kan shirin kera makamin nukiliyar ta Arewa. Ministan haɗin kan Koriya ta Kudu Kwon Yong-si ya ce Seoul na fatan jami'an Koriyoyin biyu da nauyin ya rataya a wuyansu za su gana gaba da gaba da wuri don tattaunawa ta gaskiya. Babu tabbas ko Koriya ta Arewa za ta amince da wannan tayin, saboda tuni ta yi watsi da tayin da sabuwar gwamnatin Koriya ta Kudu na ba da agaji mai tarin yawa a maimakon kawar da makaman nukiliya. Ƙasashen biyu na Koriya kan bar iyalai da suka rabu su haɗu lokaci zuwa lokaci don su gana, sai dai rabon da yi irin wannan haɗuwa tun shekarar 2018. Kamfanin Apple ya gujewa ƙarin farashin wayarsa ta iPhone da aka fi siya, yayin ƙaddamar da kayansa mafi girma a cikin shekara, inda ya fi mai da hankali kan ƙara tsaron ƙayata kyawunta, banda wani sabon agogo da ya fitar. Wayar iPhone da ita ce ke samar da rabin kuɗin kayan Apple, an gyara kyamarori da kuma tsohon daɗewar batirinta, ko da yake an sabunta nauyin iPhone Pro gaba ɗaya zuwa sabo. Farashin wayar iPhone 14 zai kasance iri ɗaya da na iPhone 13 na bara. Farashin iPhone 14 zai fara daga $779 da iPhone 14 Plus a $899, kuma za a iya fara yin oda daga ranar 9 ga watan Satumba.
Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis, fadar Buckingham ta Birtaniya ta sanar da cewa sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu ta rasu tana da shekaru 96 a duniya. Dama a safiyar yau likitoci sun bayyana damuwa game da lafiyar sarauniyar a cewar fadar. Mulkin sarauniyar Elizabeth na tsawon shekaru 70 shine mafi tsawo a tarihin Birtaniya. Na yi hira da Malam Muftahu Abdullahi, ɗan asalin ƙasar Ghana mazaunin Ingila, don jin ƙarin bayani akan rashin da kuma halin da ake ciki a ƙasar.
To gaskiya labarin haka ne ya tabbata tun da rana rikicoci suka sanar da cewa ba ta da lafiya. So dai wani abin nan ya yi rantan ba su da lafiya ba a yawan gaya ma mutane. To cewa da aka yi ba ta da lafiya kuma jikin nata ya kiya, sai ya sa kowa ana tsammanin to ba za a ji labari mai daɗi ba. To wannan ina jin da rana ke nan kusan 12 da rabi. Kenan ala to daga baya zuwa wurin 6 da rabi sai aka sanar cewa ai tars. Yan ta yi mulki na kusan shekara 70 tana mulki, wanda yake gaskiya ba ta bayi ba a nan ƙasa. Ita shekarunta 96 amma tana mulki shekara 70 kenan. ‘Ya’yanta su hudu dukansu sun je inda take, har da jikokinta su ma sun tafi. A Birtaniya gaskiya ana cikin jimami, kowa labarin gaskiya ba daɗi, mutane a rikita ana cikin jimami. Kuma abin nan inda take gidanta, abin nan fadanta da ke nan London a Buckingham Palace kenan, jama'a suna nan sun cika, kowa na zuwa ana kai faranni ana jimami na rasuwan nata.
Waɗanne abubuwa ne mutanen Birtaniya kake gani za su danga tunawa da ita? Na san ta yi abubuwa da yawa.
Gaskiya haka ne, to ina jin da muhimmin abin da za a fi tunawa da ita shi ne ta kasance uwa ce ga ƙasan kuma kaka. Duk wani rikici da zai tashi, in dai ta sa hannunta ciki, to ta yi ƙoƙari yadda za ta yi a abin nan a kwantar da shi. Ina jin muhimmin abin da za a fi tunawa da ita kenan. Sa'annan komai za a yi kasan sai ta yi kokari ta je. Kashe da shawaranta kuma ake komai na gaban yaba da mulkin kasan nan.
To yanzu wane ne ya dare karagan mulki?
Ɗanta, babban ɗanta Prince Charles. Yanzu shi ne King Charles da Ted, wato abin nan Sarki Charles na uku.
Madalla a gaida Malam Muftahu Abdullahi. To a Najeriya kuma ko mai masana ke cewa game da mutuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu? A hira da wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El-Hikayeyi da masanin kimiyyar siyasar duniya na Jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya ce kasashen Afirka da dama za su yi juyayin mutuwar sarauniyar don rawar da ta taka wajen karbar musu ƴanci.
Ina tare da Dr. Sa'idu Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano, masani kan harkokin siyasar duniya. Dr. Sa'idu Dukawa, me zaka ce kan labarin mutuwar sarauniyar Ingila Queen Elizabeth ta biyu?
Kullum abin da yake zuwa mutum idan an yi rasuwa irin wannan shine cewar kowane rai mai ɗanɗanon mutuwa ce. An yi mutuwa babba, babban abin da zai zo wa mutum shine wata wadda duniyar siyasa ta sani da duniyar shugabanci. Tsawon lokaci mafiya yawan waɗanda suke a raye a yanzu yan shekara 40, 50, 60, 70 ma duk sun taso suna ta jin sunan sarauniya Elizabeth ta yi kaza, sarauniya Elizabeth ta yi kaza. Saboda kaza a tuna wata shugaba da ta jagoranci mulkin mallaka na ƙasashe da yawa, kuma ta jagoranci ba su ƴancin kai a kusan gaba ɗayansu waɗanda suka yi mulkin mallakan nan. Sannan kuma ta ci gaba da jagorantar su bayan sun samu mulkin kai wajen haɗuwa su ɗau matsaya guda a siyasar duniya, da wajen haɗuwa wani lokacin su ma ɗauki matsaya guda a maganar tattalin arziki. Duk wannan zai faɗo wa mutum cewar wadda take da wannan matsayin ta kau. Saboda haka yanzu sai tunanin kuma ko waye zai iya maye gurbinta, da har zai iya faɗa aje, har za a iya tunanin bari a tuntube shi. Yanzu abin da ya rage wa al'umma kenan a gabansu.
Wato ina jin Dr. Sa'idu Dukawa kamar tuni ma shi babban ɗanta Yarima Charles ya zama sabon sarki kuma ya daɗe a wannan harkar. Amma duk da haka a matsayinta na ta mace da ta riƙe wannan sarauta bayan gado daga mahaifinta King George, ga aikin da ta yi na ƙarshen nan na tabbatar da naɗin ita sabuwar Prime Minister Liz Truss har ma kusan yadda za ta rasu. Ya za ka zayyana irin ƙwarin gwiwarta da ake gani a matsayinta na tamaki?
Ai, daman da na ce yanzu magana ce ta waye ta bakin Bature zai shiga takalmanta. Aikin da tsarin sarauta da an riga an sani, amma ina nufin ne waye zai iya wannan aikin, waye kuma zai samu wannan alfarmar na shugabannin ƙasashe da dama da renan Ingila. Wasu ma ba ma na redon Ingila ba ne za su kaddara shi har su nemi shawararsa. A nan giza yake sakar ya danganta ga inda ya rike sitiyarin idan ya ɗare kan kujerar mulki gadan-gadan. To akwai fata na cewar ya tarbiyyantu da yanda take gudanar da al'amura. Akwai fata na cewar ya tsotsa kuma an ba shi horo zai dinga kwatanta irin abubuwan da iga sarauniya tana kwatantawa.
Wato Dr. Sa'idu Dukawa, kafin wato yanzu akwai abin da ka faɗa cewa mutane ma yawanci duk sun tashi suna jin sarauniya Elizabeth ƴan makaranta ne kowa. Wannan da ya nuna kamar ƙasashen Afirka irin Najeriya da ita ta zo nan Najeriya ita ta jagoranci ba ma Najeriya ƴancin kai, mutane za su shiga cikin juyayi mai yawa kenan.
A ƙwarai da gaske, musamman waɗanda suke da wayen da suka santa kuma suka taɓa ganawa da ita ko suka ga zuwanta Najeriya da irin ƙaddara ta da aka yi, maganganu da ta yi na dattako, duk za a tuna waɗannan. Wataƙila waɗanda suke kwata-kwata ba su ganta ba, ba su santa ba, ba su ga zuwanta ba, sai suna kawai suke ji, su ne wataƙila jimaminsu zai yi ƙaranci, amma duk wanda isanta zai shiga jimami.
To madalla, yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa ta ce jihohi 33 cikin 36 da babban birnin ƙasar Abuja ne aka samu ambaliya. Hukumar ta ce a cikin watanni 8 ambaliyar ta shafi mutane fiye da 508, yayin da rayuka 372 ne suka salwanta. Mutane 277 suka samu raunuka, gidaje 37,633 ambaliyar ta rusa a jihohi 8 kacal. Hukumar agajin gaggawar ta kuma ce gonaki da dabbobi sun salwanta a ambaliyar. Jihohin Plateau da Nasarawa na daga cikin jihohin da ambaliyar ta yi barna. Awwal Musa Dangoma, mazaunin unguwar Gangare ‘yan soso ne a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa, ya ce duk da yake babu rai da ya salwanta a cikin iyalinsa, ya tafka asara mai yawa.
Gaskiya na fita kasuwa, sai aka kira na aka ce maza ka dawo, duk abin da kake ka bari ka dawo. Na ce lafiya, aka ce ka zo, ruwa ya ci gidanku, har baban ka ma ya gudu da shi, amma an samu an ciro shi da kyar, sai na bar duk abin da nake na hawo mashin sai na zo. Ina zuwa sai na ga akwai ɗakin da muke ajiye kayayyaki mu, wani isra ɗaki haka, akwai kujeru da kayayyaki da kayan abinci, da ɗin ɗakin kan ɗakin ƴar uwata a gidan, na ga ya yanke ya zube. Ba komai a cikin ceto, amma tunda mun gode wa Allah, tunda ba a sa rai.
Suka man ɗakuna nawa ne suka rushe a gidanka?
Abin da ya rushe a gidanmu dai ɗaki guda huɗu ne har da bayan gida.
Yanzu ya iyalanka suke ciki?
Iyalaina da yake akwai ɗan inda za mu je mu ajiye su, wasu sun fita a ciki, amma mu da maza saboda sata kai a zo a sace sauran kwanukan da saura, muna kwana a cikin gidan dani da babana da kanina. Amma su iyalanmu dai mun kai kowa ya je gidan maman su ya zauna kafin kwana biyu mu ga yadda za mu yi, Allah ya yarda.
Baka ganin kaman gurin naku ya yi gangara ne ta cikin rafi, shi yasa wannan yake abin nan ku yi tunanin cewa za ku kauce zuwa wani guri tudu?
Ba zan ce gaskiya ba gangara yake, ba gangara yake, idan daga jikin rafi sai gida. To amma kuma kin san rayuwa yadda kowa Allah ya tsara mai nashi, haka zai je kafin Allah ya kawo ƙarshen abin da za a yi.
Idan aka ce ka kiyasta, kusan za a ce nawa ka rasa a cikin wannan?
Gaskiya zai kai miliyan 1,200,000.
Daga garin Wuse a ƙaramar hukumar Awe a jihar Nasarawa ma ambaliyar ta shafe gonaki, inda manoman yankin ke buƙatar agaji.
Sunana Ladan Adosa Wushi. Gonakin shinkafan da an zuba kasa ya fi 15,000 wanda an zuba ruwa cinye kasa. Daga nan akwai kauyuka an fi 15 wanda ruwa mana barna duka, suna wuce ward ne gaba daya. Shine muna kuka kukanmu ma gwamnati su taimaka a zo a duba talakawa a rage asara, ko ba ya duka ba a taimaka ma talakawa. Muna wannan gwamnati mai adalci, muna kukanmu ma gwamnati mai adalci a taimaka.
To kana ga kaman mutane nawa ne wannan ambaliyan ya shafa?
Mutane suna da yawa gaskiya, fi su billahi. Wurin da ya zo a kotuna, wurin wata shi ɗaya kenan, ba hukuman da ya zo koda.
Amma ku kun yi kokarin sanar da hukuma cewa ga abin da ke faruwa?
Ruwa ya toshe mana hanya daga nan zuwa Shandan, ruwa toshe hanya gabaɗaya, ruwa zagaya mu, shinkafa gabaɗaya babu. Yan uwa gwamnati su zo su tallafa ma talakawan da ruwa musu barna. Sukan tsakanin mu hanyoyin mu da yake damun musu, mana hanya mai kyau.
To sai dai gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce gwamnati ta yi wasu ayyuka birane da karkaran jihar don hana ambaliya yin barna.
Abin da muka yi shi ne, akwai wani irin abin da ake duba alaman ruwa, idan aka samu ruwa zai barna. So akwai babban mashin da aka shirya ana yi, wanda shi ma mun yi aiki ne tare da Bankin Duniya, tare da abin nan muka samu muka shirya wannan. To yanzu haka a garin Umma Aisha Manye, so misali idan a kutunga wanda yana da nisan gaske da Umma Aisha, farkon shigowa kenan jihar Nasarawa daga wajejen Taraba, idan akwai alama na ruwa zai yi barna ya fara zuwa, to zai ba mutanen wannan waje irin na Umma Aisha wani da sauri, sai a tashi a ja wannan wajen. To irin wannan ruwa abu biyu ne akan yi. Daya daga ciki shine ko a yi dredging, wato a je a fata kasar saboda a bude ma ruwa hanya sosai ya bi. Na biyu daga ciki shine a yi amfani da ruwa. You know, irin wannan ya taba samun mu lokacin da nake kamfanin Dangote a Adamawa. Wannan ma na dam ne, ma ba ma na river din ba, na dam ne tukuna. Saboda hanyar dam din da yake fitowa daga Kiri dam, idan muka saki ruwa to haka zai zo ya bi ya je ya shiga River Benue. To sai daga River Benue ruwan ya sake dawowa. Gonan rake da muka yi wajen hekta 900 na rake da muka yi, haka ruwa ya zo ya kwashe shi a 2011. To saboda haka abin da aka yi shine sai kai amfani da ruwan, saboda kodayaushe a samu ruwa ya yi ƙasa a wajen. To amfani da ruwa ya kan zo ne da gonaki. To yanzu idan kuka tafi Tunga, za ku ga a Tunga, saboda wannan gona da Dangote ya buɗe, za a yi amfani da ruwan. Don haka lokacin da alaman hayaniyan ruwa zai zo, to ba za a samu damuwa a wannan wajen ba. Ruwan dama an yi amfani da shi, sai kuma suka yi wani abin da ake kira, ban san sunan shi da Hausa ba, kamar water harvesting, wato a bude inda za a iya tara ruwa saboda lokacin da ba ruwa a yi amfani da shi. To muna da irin wannan gona yanzu a can inda ruwan ke fara shigowa, wato Tunga a Awe kenan. Muna da shi a nan ƙasa yanzu, irin wannan gona guda biyu, Azuman da muke da shi na rice da kuma flamings da suke da shi. So duka irin wa'annan hanyoyin da za a yi amfani da ruwan ne, saboda ambaliyar ruwan da yawan ruwan ya rage wa mutane wahala.
Masu unguwanni suke da alhakin fadakar da al'umarsu kan matakan kariya daga barnar ambaliya. Mai unguwar Gangare a ƙaramar hukumar Jasta Arewa, Alhaji Guda Usman Aliyu, yace suna kan wayar da kan jama'a illar yin gine-ginen gidaje akan magudanan ruwa.
A kowane lokaci masu fadakarwa akan yanayi din nan sukan shigo anguwa, musa mutane su yi musu jafi, ayi kaza ayi kaza, to kin san dan adam, kamar wanda ya fara wannan gidajen nan sun dade ago. So amma tun da dai a bakin ruwa suke, ya kamata mu sha da muke ba shi duk lokacin da kaga ana ruwa mai yawa, to ka kimtsa ka kwashe iyalinka abu inda wani kai aka ce don baka da tabbas ko ruwan zai taba ko ba zai taba ba.
To amma wayanda suke gine a bakin rafin nan, ba kwa nuna musu illan cewa bai kamata ma ayi wannan gine a bakin rafukan nan ba?
Wato bayan an nuna musu, kai ka da ka sai fili a bakin rafi, ai kana da hankali, hankalin ne yasa kake neman gurin da za ka kwanta, kuma ka samu ka saya, to sai ka saya akan gun da zai cuta da kai, ka sani ai.
To a wani lokaci sukan ga kamar rani ne, ba za su san cewa ruwa yakan biyo wurin sosai ba.
A'a, ko sun ga kamar rani, ai ka san ana ruwa, kuma akwai season na ruwa. Ni ana aka haife ni da kuɗi dai, ni ba za ka ban gida nan saya ba, wallahi na san gurin, saboda ina tsoron raina. So haka mu hadin muna farka, muna kira ga mutane, don Allah don Annabi, duk wanda dai sai fili ko zai gini, ya tabbatar ya kauce hanyar ruwa. Ruwa ba zai sauri ka ba, in yazo zai wuce ta hanyar sa ne. Wannan muna fara, kuma za mu ci gaba da kiyaye musu, Allah ya ta. Muna nema inda halin go za ta taimaka musu da wani abu, don Allah ya taimaka musu. Mutum dai ba ya samu abin da ya rasa, amma in radi yawa aka ce ana an aka yi, in duka yawa na ka ake karewa, to ko ta ka dan kare musu wannan. Wannan muna roƙon gwamnati musu wannan, kuma za mu ci gaba da bi, muna gaya mutane, don Allah duwanin a kaucewa hanyar ruwa.
Shi ma kansilan yankin Gangare a ƙaramar hukumar ta Jasta Arewa, Umar Abubakar, ya buƙaci hukumomi da masu hannu da shuni ne da su taimaka wa waɗanda ibtila'in ya shafa.
Wannan alamari muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko da nazo na ga yanda ruwan yake al'amuran shi, a wani lokaci abin ya bani tsoro, don mutane ana fito da su ta cikin takatanga, wansu da igi ake ɗore su ake janyo su. Wannan ruwa da ya ci ya zo da dare, Allah kaɗai ya san irin rayukan da zai ɗauka.
To zuwa yanzu an samu asarar rayuka kenan?
A'a, ba samu har yanzu, ba mu samu labarin asarar rayuka ba, amma dai dukiya kan ya taɓu sosai, don wannan na gani da idona.
Ka iya kiyasta irin dukiyan da aka yi asara?
Gaskiya abu ne wanda ka gan shi ne ko ka wuce, amma akalla an yi asarar miliyoyin kuɗi a wannan guri. Don gidajen mutane da yawa ya zuzzube, kuma da yawa mutane al'amuransu na cikin gida duk ya lalace.
To ana rabu shekara da shekaru ana samun wannan ambaliya a wannan guri, me kuke don ganin cewa al'umma sun kun fadakar da su ta yadda za a kauce ma irin wayannan bala'o'i?
Gaskiya muna bakin kokarin mu damu na mutane cewa hatsarin da yake game da irin wannan gurare, amma dan adam shi kullun idan ya samu zafi a gidan haya, yana ganin cewa ko shi ko rafin ma ya samu zai shiga ya zauna a cikin ta. To wannan matsalolin muke samu da su, lokacin da kake ga mutum gaskiyan ga abin da ya kamata yi, to a lokacin shi muke ganin cewa kaman ana so a mishi muguntan, a raba shi da abin da yake so ya jin dadi na rayuwar shi. To wannan abu gaskiya muna kira da duk waɗanda suke da hannu da suke da alhaki akan irin wannan al'amari, dan waye da kan mutane su ba mu hadin kai, mu zagaya da su, mu duk gidajen suke kan hanyar ruwa, mu zo mu nuna musu, mu nuna musu illan zama a wannan gurin, don samun guje ma rayukan su da dukiyoyin su a wannan guri. Gaskiya al'umma suna bukatan tallafi sosai, ko ya ne idan Allah ya sa gwamnati ta shigo cikin al'amari, za mu ji dadi, kuma muna bukatan haka. Muna kira gwamnati su shigo wannan al'amari, su tallafa ma wayannan mutane daga cikin abubuwan da suka rasa, ko bai dawo duka ba, a ba su abin da ya samu, wanda zai mutum zai rage radadin zafin abin da ya faru da shi.
Tun farko dai hukumar nazarin yanayi ta NIMET ta yi gargadi kan yiwuwar samun ambaliya a wasu jihohin Najeriya, inda ta buƙaci masu ruwa da tsaki su ɗauki matakan kare al'umma daga asarar rayuka da dukiyoyinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Tuma dalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Na daren yau da batun gasar kwallon kafa na kasashen turawa da aka fara a daren shekaran jiya talata domin neman cin kofin zakarun kasar turai na kakar wasannin bana na shekarar 2022 zuwa 2023 an dai kasa club din da za su fafata a tsakanin su rukunai takwas da kowane rukuni akwai club guda hudu a rukunin A akwai Liverpool da Ajax da Napoli da kuma Rangers a rukunin B akwai club din Atletico da Porto da Leverkusen sai kuma Brugge a rukunin C akwai club din Bayern da Barcelona da Inter sai kuma club din Gleason a rukunin D akwai club din Tottenham sai Frankfurt da club din Sporting CP da kuma Marseille a rukunin A akwai club din Dynamo Zagreb da club din Milan da Salzburg da kuma Chelsea a rukunin F akwai club din Shakhtar Donetsk da club din Real Madrid da Leipzig sai kuma club din Celtic a rukunin G akwai club din Man City da Dortmund da club din Copenhagen da kuma club din Sevilla a yayin da rukunin H akwai club din Benfica da PSG da club din Juventus sai kuma club din Haifa waɗannan su ne jerin sunayen club su guda 32 na kasashen turawa da za su kece raini a tsakanin su a gasar neman cin kofin zakarun kasashen turai na kakar wasan kwallon tamola na shekarar 2022 zuwa 2023 a fafata da kai daren jiyar laraba kuwa club din Ajax ta ci club din Rangers FC 4 da nema a yayin da club din Sporting FC ta sami nasara akan Frankfurt da kwallaye 3 babu ko daya club din Napoli ta yi nasara akan Liverpool da ci 4-1 ita kuwa Atletico ta yi nasara ne akan Porto da ci 2-1 club din Brugge ta yi nasara ne akan Leverkusen da ci 1 mai ban haushi yayin da club din Barcelona ta yi ruwan kwallaye a ragar Victoria Plaza 5-1 club din Bayern ta sami nasara akan Inter da ci 2-1 sai kuma Tottenham Hotspur ta jefa kwallaye 2 a ragar Olympic Marseille tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa a club din Real Madrid Marcelo dan kasar Brazil ya koma kungiyar Olympiacos ta kasar Girka inda zai ci gaba da sana'ar muzale da hawa club din shi dai Marcelo contractinsa da Real Madrid ya zo karshe ne a karshen kakar wasannin da ta gabata Marcelo bisa yarjejeniyar kakar wasa guda ɗaya ya rattaba hannu a kai a yayin da za a iya tsawaita zamansa a club din in an gamsu da irin rawar da ya taka a zahirance a ƙarshen shirin namu na daren yau za ku ji cewa babban mai horar da 'yan wasan club din Chelsea Thomas Tuchel an salame shi daga aiki rahotanni na nuna cewa an ɗauki shawarar sallamarsa daga aikin kocin ne bayan da club din Dynamo Zagreb ta sami nasara akan club din Chelsea a zagayen farko na gasar neman cin kofin zakarun kasashen turawa wasan dai shine na cikitan guda 100 da ya gudanar a matsayinsa na babban kocin club din Chelsea Thomas Tuchel a zamaninsa ya cewa club din Chelsea Champions League da Super Cup da kuma Club World Cup Abdulham Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
to yanzu kuma ga labarai a takaice
Amurka ta faɗa yau Alhamis cewa tana shirin aika dala biliyan 2.2 a matsayin taimakon soja na dogon lokaci zuwa Ukraine da wasu kasashen Turai 18 da ke fuskantar barazana daga Rasha sannan da wasu dala miliyan 675 kai tsaye ga gwamnatin ke ba wani sabon kunshin makamai na yaƙi da mamayar Moscow. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai wata ziyarar bazata zuwa Kyiv domin sanar da taimakon tare da tattaunawa da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky game da yakin da ake yi da Rasha wanda yanzu ke cikin wata na bakwai.
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokin wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Babanda da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin da Bada Umarni da ma injiniya Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.